تأويله ونستكثره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma a wannan rana ta 11 ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Ira da amincin Allah ta tare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka yi tabbacinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin bayan haka biiznillahi ta'ala za mu ci gaba da yayin da muka daga aya a jiya har ila yau cikin suratu Yunus aya ta 46.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعه ويقولون متى هذا الوعد الصادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء وما أنتم بمعجزين
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa imma nuriyannak ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Bayan wa'ancan bayanai da suka gabata, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa ma'aikinsa cewa imma mu nuna maka wani sashi daga cikin abubuwan da muka yi alkawari a kansu su wa'annan kafiran. Alkawarin Allah a kansu shi ne cewa za su wulakanta duniya da lahira. Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzansa ɗayan biyu zai faru. Imma domin mu sanyaya idanuwanka, kamar yadda wajaje da dama sukan kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan azaban da kake tacewa ba magani ba fa har yanzu. Allah tabaraka wa ta'ala yake imma mu nuna maka wani sashi daga cikin wannan alkawarin da muka yi wa kafirai ka shaida auna tawaffayanna, ko kuwa kuma ɗauki ranka ka zanto azabtarwa da za mu yi wa kafirai ɗin sai daga baya ba za ka shaida ba. Ala ayyat halin kowanne muka yi daga ciki fa ilaina marji'uhum, makomarsu zuwa a gare mu ne su wa'annan kafiran. Thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun, sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala shaida ne akan abubuwan da suke yi. Na fito da addinin Allah, na kalubalantan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ayar tasliya ce ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wadda mutanensa suka karyata shi kuma suka nuna taurin kai suka yi fito na fito da shi akan Allah ya aiko shi da wannan sakon. Domin haka abubuwan da suke aikatawa ko da sun manta, Allah tabaraka wa ta'ala baya mantuwa, shi shaida ne akan abubuwan da suka aikata gabaki daya na kafirci da cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Domin haka za su dawo ga Allah ya musu sakayya akan wannan ayyukan da suka gabata. Walikulli ummatin rasul, Allah tabaraka wa ta'ala yake wa likulli ummatin rasul, kuma ga kowace al'umma akwai manzo, kowace al'umma suna da manzo da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu. Manzanni sun zo sun kifata sako, kuma Allah shaida ne akan cewa manzannin nan gabaki ɗayan su sun kifata sako da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su da shi. Ranar tashin alkiyama kowace al'umma za ta zo da manzanninta, kowane manzo kuwa da aka turo wa yansu mutane an sanya mai ajal, an sanya mai lokaci da zai rabu da wa'annan mutanen. In kuwa Allah ya kaddari wannan al'umman akwai karewar su sanadiyar aikan wannan manzo da aka yi ranan da karewar su zai zo Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ya sanya wannan lokacin fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlam idan manzon su ya zo qudiya bainahum bil qist za a yi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlam kuma ba za a zalunce su ba malaman tafsiri suka ce ranar tashin alkiyama kowace al'umma za ta zo manzo da aka turo wannan al'umma tana jagorantar al'umma da waɗanda suka yi imani a cikin wannan al'umman da waɗanda ba su yi imani ba duk za su taho mala'iku masu rubuta ayyukan bayi su ma za su taho a matsayin shaidu kaga a wannan ranar kamar yadda bayani ya gabata rana ce wacce ba a yin ƙarya shaida ma babu na ƙarya in aka kirawo al'umma manzon wannan al'umman zai zo ya ce ya Allah na isar da saƙo waɗanda suka yi imani sai da cewa ya isar da saƙo sanadiyar isar da saƙon shi ya samu ya kai Allah ka ni'imta mu da imani muka yi imani waɗanda suka kafirce kuma ba za su iya karyata cewa ba isar da saƙon ba a hakan nan za a yi wa kowace al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wannan al'umma ita ce al'ummar karshe amma kuma na farko domin ranar tashin alkiyama al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da su za a fara su Allah tabaraka wa ta'ala zai fara yi hukunci sannan sauran al'ummomi su biyo baya a wannan ranar za a ga abubuwa masu ban mamaki ranar za ka ga annabin da zai taho mutane biyu ne kawai suka yi imani annabin Allah ba da ayoyin da Allah ya aiko shi da shi ma'ana abubuwa na ijazi da za su kama hankalin wanda ake ƙoƙarin shiryar da shi ake kira shi zuwa ga Allah abubuwa da za su kama hankalinsa ya zarci cewa wannan saƙon daga wajen Allah ne duk da haka mutane biyu ne kawai suka yi imani bayan manzon Allah ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad wani annabi zai zo ya ce wa Allah ya Allah ni kadai ne naga kaina wayannan mutanen da kira su ba wanda ya amsa ko mutum ɗaya ko mutum ɗaya ya amsa ba haka ya gama rayuwarsa na da'awa ya koma ga Allah babu wanda ya menene babu wanda ya imani shi yasa kullum muke maimaitawa cewa kai ka taɓa annabi ya taɓa maka wa'azi akwai wanda annabi ya taɓa mai wa'azi a nan wanda za a ce ai wani da ba dan wani annabi ne ya mai wa'azi ba da yau ba musulmi ba ne babu wanda annabi ya mai wa'azi babu wanda ya ce da mu'jiza mu mu'jiza labarin da muke ji muna karantawa Allah ya yi wa annabi kaza irin mu'jiza nau'i kaza annabi kaza irin mu'jiza nau'i kaza amma kuma Allah tabaraka wataala ya ni'imta mu da imani ga wayansu mutane ba su ga annabi amma ba su imani ba shi yasa annabin zai dawo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda idan aka kirawo al'ummarsa shi kadai ne mu'mini shi kadai ne musulmi a cikin al'ummarsa shi yasa imani ba karamin ni'ima ba ce wali kulli ummatin rasul fa'idha jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun a ranar za a yi hukunci na adalci babu zalunci. A ranar duk wanda aka zalunce shi, Allah tabaraka wa ta'ala zai kwatan masa haƙƙinsa. Haƙƙoƙi da suke tsakanin mutane, hatta dabbobi, manzon Allah cikin wani hadisi yake za a maido da dabbobi, za a maido da su, za a dawo da su rai. Yace Allah zai ba da umurnin wannan rago, rago mai kaho wadda ya tunkari rago mara kaho a duniya, kasance wanda bai da kaho ya zalunce shi, ranar tashin alkiyama Allah zai maido da shi, sai a cire kaho a mayar wa wancan, wancan zai ɗauki fansa. Tsakanin dabbobi Allah ba zai bar zalunci ba. Idan ba a bar zalunci tsakanin dabbobi ba, ya kake tsammanin zalunci tsakanin mutane? Shi yasa masu manna fosta a zabe su zama jagororin al'umma, suna yawo da masu tsaro da tinted glasses, motocin ma karan kansu bulletproof, cikin yankin ba su hana mala'ikan mutuwa ɗaukar rai, mutuwa haihuwa ba su hana mala'ikan mutuwa ɗaukar rai. Idan kuka zalunci al'ummomin da suka zaɓe ku, kuka zalunce su, ba ku damu da me suke ci ba, ba ku damu da me suke sha ba, ba ku damu da wani irin magani ake ba su a asibiti ba, haƙƙoƙi da suke da shi a kan ba ku bayar ba, kuna ta sharholiyarku, kuna yawo a duniya, kuna jin daɗi da ku da iyalanku, to wallahi ranar tashin alƙiyama za ku biya da sallolinku, da aikin hajjinku, da umurarku, da zakkanku, da sadakarku, da shi za ku biya ranar tashin alƙiyama. Shi ne mutumin da ake cewa muku, shi ne mutumin da ya yi sallah, ya yi azumi, ya sada zumunci, ya kyautata wa makwabta, duk wani aiki da ka sani na aikin lada yana yi, kuma Allah ya ba shi lada, ranar tashin alƙiyama zai taho ga ladar da ya tara, amma kuma ga mutane masu yawa da suke bin shi haƙƙinsu. Cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. Daga ciki akwai mutanen da ka zage su, zagin mutum kai zai ce na farka da Allah, a kiyaye ranar tashin alƙiyama za a saka mai dami da ranar sallarka, a yi da shi a baya kake kana ta fata mai suna, in ba domin wani dalili, dalili ne na siyasa, a'a dalili ne na harkar neman duniya, wani abu al-muhim, duk inda ka zauna sai ka yi da shi a baya, sai ka fata mai suna. Tsarabaru tuka kai na mutumin da ba zai iya ramawa ba, safaka damaru zub da jinin wani kai, kuma wannan yana faruwa da yawa. Shugabanni ya kamata su yi hattara, wani irin salon mulki da ake yi a wannan ɓangaren na duniya, maybe a Nigeria ne kaɗai ban sani ba, amma ni ban ga wani waje da ake irin wannan ba, wanda za ka ga talakawa su suka zaɓe ka, hurumin talakawan nan shi yasa ake ce maka gwamna, misali shi yasa ake ce maka chairman, shi yasa ake ce maka senator, shi yasa ake ce maka wakili, mai wakiltar kaza da kaza, talakawa su ne suka zo suka kara ƙuri'a ka zama. Amma tun daren da ka zama, sai dai su ga bakin motanka da bakin gilasin motanka, da akhiya wannan kasa yana da sauki amma talaka wannan in ka shigo gari da convoy din ka ta gudu wala ka kike shigowa sanadiyar wannan mutane da yawa an kashe mutane da yawa an ture motar su a cikin rami a highway sun mutu sun rayu baka damu ba kenan domin kai gwamna ne hanya kai kadai kake da haƙƙin tafiya akan hanya kenan kai kake da haƙƙin tafiya akan shi babu laifi idan gwamna ya zo wucewa mu kauce mai shugaba ne jagora ne babu laifi mu kauce mai amma kuma haramun ne shi kuma ya zalunci mutane dogarinsa su wulakanta mutane domin ba su gaggauta barin hanya ba duk waɗannan zalunci ne wadda Allah ranar tashin alƙiyama wallahi ba zai bari ba kasan mala'iku ba su san wani mutum sunan shi gwamna ba ya ko wallahi ranar tashin alƙiyama za ka wulakanta idan irin wannan abin kake yi na wulakanta bayin Allah banda kun hana bayin Allah haƙƙinsu tafi asibiti za ka yi kuka tafi asibiti asibitoci mallakan gwamnati tafi daga abubuwan da ke faruwa a wajen gwamnoni sun damu ba su damu ba akwai magani babu magani ba su damu ba tsiraru daga cikin su su ne waɗanda suka damu da kwanakin baya gwamnan Borno da ya fara ta cikin dare ne a cikin sai ya samu ma'aikatan da ake biyan su din babu a wajen yana daga cikin abin da talakawa suke zaluntar kawo don su da shi don haka ya zalunci ba wai ana maganar shugabanni kaɗai ba akwai abubuwa da yawa da suke yi wanda zalunci ne amma kuma muna ganin tunda an abu ne wanda ya zama ruwan dare ba su tunanin zalunci ne kamar gwamnati ta ɗauke ka aiki ta bar aikin gwamnati ka koma wajen aikinka na kanka idan talakawa suka zo inda gwamnati ke biyan ka albashi ba ka a wajen abokin aikinka ba shi a wajen abokin aikinka ba shi a wajen da haka ba su da zaɓi sai su tafi ina sai su tafi asibitocinku da kuka buɗe na alhuru ba su da zaɓi wayansu lokutan ma ture kuke taifatin ɗin marasa lafiya tafi asibitocin ku da kuka buɗe na kuɗi za ka je asibiti za a rubuta maka test na'urar da kuɗin na'urar bai kai miliyan biyar ba sai a ce maka Federal Medical Center Shefi sai a ce maka ba ta da wannan na'urar hankali zai ɗauka in ka ce koya za a yi kenan sai a ce ka tafi wani waje a cikin gari mallakan mutum ɗaya ne shi kuma yana da na'urar da gwamnati ba za ta iya siya ba na gwamnatin yana nan ya lalace ya zama outdated ko ba da gangan an yi wa na gwamnatin an yi mai illa a da gangan ba wai an yi mai illa ba ne lalacewar ya yi amma kuma da gangan ba za a nemi a kawo sabo ba ba za a nemi a kawo sabo ba domin wani ya buɗe nashi private a gefe domin ka je ka yi a can da tsada wannan ne sunan shi amma wannan fa shi ma idan aka tafi zagin shugabanni har da shi a cikin wani alhali shi ma shi karan kansa shi ma wane ne shi ma azzalimi ne kana ganin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya babu su cikin lissafi ne a ranar da za a yi hukunci hukunci na adalci kuma ba za a zalunci kowa ba zalunci kala kala kwanaki ina da patient da aka kwantar a asibiti sai nazo na tarar da wata baiwar Allah da yarta tana kuka tare da leda tana jan hannun yarta mara lafiya daga ganin yarinyan kasan ta shi ta wahala za ta bar asibitin sai ce me ya faru sai take sun shekaran jiya muke wajen nan ba su kula da mu ba nake amma me yasa sun ce sai mun kawo kuɗi nake sun shekaran jiya ita sun shekaran jiya nake to shikenan yanzu me za ku yi sun ce mu tafi ba za a duba ta ba sai an kawo kuɗi sai nake to ba matsala ki mayar da ita zan biya sai na je na samu likitocin nake a duba yarinyan nan ko kun ga situation ɗinta na emergency ne ai kuma ta yi kwana uku ba ku duba ta ba to ku duba ta zan biya tunda ni ma ina da patient a kwance a wajen a rubuta masa abin da ake rubutawa na farko da za ake cewa za a sa triple za a yi waye ne za a yi waye ne sa'annan bill din su idan aka zo discharge din su zan biya shi wani yaro irin da ake kira intern din eh masu housemanship din sai nake gaggauta rubuta mu wancan abin a ce a ya gama rubuta sai zai tasta ne ne sai ke sa nake me ke faruwa yace idan aka zo discharge din su idan aka zo discharge din patient din nan da nake a kula da ita din nan akwai su sabulu su omo su chink da waye waye abubuwa da ake kawowa shin nayi alƙawarin wannan ma zan bayar sai na ce mai kai likita ne kuwa yake ne shi likita yake haka aka koya ma idan ram patient ɗinka kana ganin ya kusan fita bincikan omo yanzu nan take yanzu ka fahimtar da ni kana nufin cewa nake zan biya medical bills din wannan patient din idan ban dau kana subjecting din bills din da zan biya din sai na kara da wancan kenan in ba zan kara da wancan ba wannan patient din ba ka tantance a treatment din ba duka abin da kake kokarin ka faɗa min kenan kullum da nake zuwa wajen sukan tambayi wannan abin nakan bayar ban taɓa tambayan dalili ba amma na san cewa ai bai kamata ba amma nakan bayar amma wannan abin da yayi da suka yi sai ya fusata da ni sai nake to wannan abin ko sai ya zo kace yake kai za ku yi treatment din ta wanda abin da nake tambaya ba zan bayar ba patient dina ma idan aka zo sallaman patient dina ma shi ba zan bayar ba ku faɗa min uban wa yake a dinga karban wannan din aka zo sallaman patient kenan in ba ka yi alkawarin za ka bayar da omo ba in ba za ka bayar da omo da cik da menene akwai abubuwan da suke cewa da yake ciwo in ba za ka bayar ba ba za a ba ka tantanci a ba ka sabis na abin da kiwon lafiya ba wa'annan aikin nurses ne nurses shi ke wannan management din asibitin din ma ba su sani ba din ma sun sani sun kau da kai idan kuwa sun sani ai wannan abin kunya ne ka duba irin wannan situation din da ni din misali ina da kuɗin da zan taimaki waɗannan mutanen amma ban da kuɗin omo da ciki me zai faru? Wayannan ma idan aka tara su, idan aka zagi gwamnati, su ma za su ci, za su ji zaɓin masu zagin gwamnati da suke ana zalunci. Alhali ga zalunci nan da shi suke ci da su suke sha. Kowa da fanninsa, akwai irin kalan zalimcin da ake yi a wajen. Ka sani ba, zalimci Allah ya haramta wa kansa, kamar yadda ya haramta a tsakaninku, kuma yake karfi zalimci. A ranar tashin Alƙiyama, za a tara kowa, za a yi wa kowa hukunci. Manzannin da Allah ya aiko wa kowace al'umma za su gabaci wannan al'umma mala'iku waɗanda suka shaida abubuwan da kuka aikata gabaci ɗaya su ma suna nan suna kallon ka za ku yi ido biyu ce wannan mala'ika shi ne mai biye da kai duk inda ka shiga babu duhu babu rana babu dare duk abubuwan da ka rubuta ya zaggara yana kallon ka kana kallon shi kai ƙarya mu gani. Azzalimi ranar tashin Alƙiyama yana cikin tashin hankali wallahi. Shi yasa kamar yadda muke maimaitawa kullum ka yi ƙoƙari iya iyawarka kar ka zalunci kowa. Kar ka zalunci kowa. Matarka kar ka zalunce ta. Kar ka ce ai ai ba ta da inda za ta koma. Ai mahaifinsu ya rasu, an raba gadon gidansu, amma siyar da gidan an raba kuɗin. Da haka yanzu in ka sake ta ma babu abin da ba inda za ta tafi, ko kuma ba za ta iya neman saki ba, za ta jure, za ta iya jure kowace irin wulakanci. Sai da ita wulakantar da 'yar mutane duk da cewa amana aka baka. Akwai waɗanda ranar tashin Alƙiyama kun san abin da zai hana su shigan aljanna. Zalimtan matarsu. Wani zalimcin da yawan matarsa shi zai hana shi shiga aljanna. Su wayannan mata da ƙananan yara lauyansu a ranar tashin Alƙiyama. Kun san wane ne lauyansu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zalunci mace ko ko wani yaro domin shekarunsa ba su kai ba, kai taking advantage ka zalunce shi wallahi ta shiga uku ranar tashin Alƙiyama. Dan bai da wayo ka zalunce shi. Akwai wani mutumin da malaman mu suke ba mu labarin sa Balarabe. Matarsa idan ta tsawatarwa ta da ta haifa ba karamin yaro mara wayo, in ta tsawatarwa yaron ya kusata ana kiran karamin yaro yana abubuwan da ba su kamata ba aka nan tsawatar mai nan. In ya fusata sai ke sanur silu ki ila baiti abici. Ake ke faɗa mahaifiyarsa. Yace za mu aika da ke gidan ubanki. Yaro bai da wayo ba. Ina ya koya? Wajen baban. Wajen baban ya koya. Duk lokacin da ta mai wani abu ta ɓata mai rai. Akwai mutanen da su saki akan tsarafin lisan ɗinsu yake kowane lokaci za su iya furtawa cikin dare ne da rana ne da safe ne akan telefon ne a cikin tattalin ne zai iya furta saki kowane lokaci domin shi saki ba komai ba ne a wajen shi wallahi ita da ne sakin ki zan yi wallahi bai ba damuwa ba shi kullum yana cikin tsoratar da matarsa da menene ka sake ta da zalunci kai ma Allah ya fita cikin al'amuranka. Ba a zalimtar mace a zauna lafiya. In ma yanzu, in ma Allah, in ka ga Allah bai kama ka ba yanzu, to wallahi ya jinkirta maka. Kar ka zalunci 'ya'yan da ka haifa. Yana da cikin zalunci ka haifi 'ya'ya ka ci kulawa da su. A irin aikin da muke yi wani abu idan ka shaida ka gani wallahi da ba dan kai ne ka gani ba in aka baka labari kai ka yaran son cewa ƙarya ne bai falfafi farwa mutum ne zai je ya auro mace kirista da musulunta ta musulunta sababin musuluncinta ta auri musulmi musulmi kai kana da rauni raunin imani raunin addini raunin komai amma baka ga mace da ta burge ta ba face kirista suka yi ƴaƴa mata biyar ƴaƴa ba mata ba biyar akwai arziki da ya kai wannan Allah ya arzuta ta Allah ya nufe ka ta haifan ƴaƴa mata ai Allah yana nufin da ta alkhairi yana cikin garin Abuja ta san mutumin da ke kuce yana Abuja ko mutumin da yake Gogalada yana Abuja ai mutumin da yake Zuba yana Abuja sai faɗa wa matansa an mun transfer a wajen aiki an mun transfer zuwa Lagos sai ya barta a gidan haya sai ya kama haya a wani anguwa daban a Abuja ya barta da ƴaƴa mata biyar ya barta da kuɗin hayan gidan da kuɗin ciyar da ƴaƴan da biyan kuɗin makarantar yaran wata ran wasu lokutan irin makwabta haka wata makwabciya sai ta zo take da Allah maman wani ki mun godiya ba wajen baban wani da nake to office din shi jiya shi ya taimaka min wajen na zabi takarda kaza da takarda kaza sai abin ya buka kanta office din zuwa a wani gari sai ta waye ce sai ta je ta bincika sai ta gano cewa ashe ba a mai transfer ba yana ina yana Abuja sai ya gane cewa ta gane haka sai ya je nemi transfer din da gaske aka mai transfer domin dai running away from responsibility har ila yau da ta ga salon rayuwar sai ta zo ta ce ita ba indai haka lamarin yake ita ta yarda amma ita tana son a kai shi kotu yaran nan suna da hakki na musulunci mahaifinsu musulmi ne ita dama daga inda ta fito ba musulma ba ce amma mahaifin yaran nan musulmi ne da haka daga cikin abubuwan da take son kotu ta tilasta shi ya biya kuɗin makarantar yaran sa'annan ya biya kuɗin islamiyyar yaran su dinga zuwa islamiyya domin su girma cikin me ka san dan giska ba gangi ba ya ɗauko wani lawaya musulmi na ga lawyer musulmi yake to alhamdulillah yayi kyau da muka fito daga kotu sai na kira shi sai kai musulmi na yi shi yake to wannan matan fa ga al'amarin ta wannan mutumin da yayi tangijin dinka ya biya ka kuɗi ka zo ka wuce shi a kotu dan kiska ne nace kuma ka ji tsoron Allah ka faɗa mai yaran nan biyar yana son ya zubar da su matan nan fa yanzu nan da nake maka magana ta yarda ni ina yin kes din nan ne domin yaran nan biyar musulmai da haka tunda Allah ya sa kai musulmi ka taimake shi ya kare yaran nan daga fadawa wuta. Kaga wannan kwatankwacin wannan naji Professor Fantani yake karantawa yaushe ne cikin azumin nan, wacce wata ta rubuto kwatankwacin wannan. Idan ka zalunci matarka, kai a wannan Nigeria da muke a na yau din nan, idan mutum ya baka naira 200 a matsayin shinka da canza a hannunsa yake, sai ya baka naira 200 a matsayin abin da zaka ci a rana, ya maka adalci. Amma ka bayo matarka naira 200 da yace kare, kare yana yaro yana zai zama sai dai a shar kawai. Dari biyu ba, wai kudin ne? Ko bi yawan irin waɗannan instances din zaka samu yana da aiki. Yana da aiki, ba ita ce, yana da aikin da yake, yana da albashi. Kawai tsabagen shedanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, ya Allah, ya roƙi Allah, yake duk wadda ta ba shi ri'aya, ta ba shi kulawan wasu daga cikin al'ummata, ya Allah, ya wulakanta su, ya tsananta wa al'ummata, ya Allah, ka tsananta mai. Ko da kai ne ka haife su, ko da kai ne mijinsu, zalunci bai da suna biyu, zalunci sunan shi ne. Na haka, ranar da ce alƙiyama Allah zai tsayar da kai. Don haka ka tabbatar, idan aka ce zalunci zai nufin cewa sai mutane na nesa, a'a, daga gidanka kana adalci. Kana wa ƴaƴanka adalci, kana wa iyayenka adalci, kana wa maƙwabtanka adalci, kana wa masu koyon aiki a ƙasar da adalci, kana wa junior ɗinka a ma'aikatar da kake aiki kana musu adalci. Ka binciki kanka ka tabbatar da cewa za ka koma ga Allah a ranar da za ka koma, ba ka da haƙƙin kowa a kanka. Don wallahi in ka je ka haɗu da Allah da haƙƙin wani ranar tashin alƙiyama, za ka san aikin ladan naka guda nawa ne. Duba irin sallolin da muke yi, raka'an farko tunanin sai mubita, raka'a ta biyu tunanin manjaɗa da aka ce ya kare, raka'a ta uku biskit da kayan abubuwan da yara suke tafiya da su makaranta, raka'a ta hudu sufi an turo maka reminder makarantar sun ce ba za mu hana kantar ruhu da jarabawa in ba a biya ba, raka'a hudu kenan ba. To ina ranar sallah? Kuma wai abin da ya dar rage daga cikin ladan domin rahman Allah, ya rahance ka ya baka ladan ranar tashin alƙiyama, kuma za ka je ka menene, za ka je ka watsar. Mutane tsoron Allah ya yi wa mutane karanci. Na tafi wani PTA meeting din wata makaranta, suka ce ustaz wallahi akwai mutanen da za su turo alat, za su ce mun biya, za su kawo tela, sun biya, in suka biya kamar mu ce 10,000, sai su ɗan kara zero ɗaya, ya zama nawa? Ya zama 100,000, dama yana da yaran shi sun kai 3-4-5 a makaranta, sai ce ya biya 100,000, alhali ya biya 1,000 nawa? Sai an turo a kawo statement of account, ana cross-checking the teller, sai a ga actual amount da ya shiga account din makarantar 10,000, amma teller din na nuna cewa ya biya nawa. kuma kana san jarin su girma su albarka. Kana san yaran su girma su albarka. Wannan ba zalunci bane. Wannan ba sata bane. Dole ne sai ka kai yaran ka makaranta da tsada. Ka kai yaran ka inda karbin ka zai iya daukawa. Kai addu'a Allah ya sanya maka albarka. Shugaba Muhammadu Buhari nan barin tambaye. Digiri nawa a gare shi? Eh? Wani university ya gama? Ya yi shugaban kasa yana da shekara nawa? Karon farko. Ya shiga 30 da wani abu. Ko? Yanzu yana shugaban kasa shekara na nawa? Shekara na 8. A ranar da za a aurar da mahaifiyarsa, da zirgansa sun san za ta haifi Buhari, da sadakinta ya fi yadda aka aurar da ita tsada. Duk wa'innan abubuwan sabuba ne, ba dole ba ne idan kana da wa'annan, kana da digiri, kana da kaza, kana da kaza, kana da kaza, da PhD holder wanda har yanzu yawo ke a ciki. Mutane nawa ne Allah ya arzuta su wadda signature ma da ajali suke yi. Takarda ɗaya ne a nuna masu inda za su yi signing, ba su san terms and conditions ɗin da ya contain ba. Ba su san menene makaranta ba. Amma kai kana son yaronka dole sai ya yi karatu ɗaya kenan. Sannan karatun ta hanyar haramu. Ta hanyar haramu za su yi karatu. Kuma hankalinka a kwance. Za ka jawo wa yaro bala'i. Mustaqbalan ire-iren yaran nan ne idan suka ɗaga hannu suka yi addu'a Allah bai karɓa, Allah bai waiwaya. Anna yustajabu lahu. Da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Ba abun bai tsaya nan ba, abincinsa haramun ne, abincinsa haramun ne. Yace wa ghusliya bil haram, shi karantarsa an rene shi ne da haram. Daga renansa da aka yi da haramun ma yana affecting ɗinsa. Shi yasa da ya ɗaga addu'a a halin da ordinarily duk mutumin da ya shiga wannan halin Allah na karɓan addu'arsa. Yana cewa ya rab, ya rab, ya rab. Mutum zai ɗaga hannu ya kira Allah da sunan rabbi ya mayar da hannun Allah da ya amsa ba. Amma shi Allah yake annan yi ta jabula. To yake za a amsa wa wannan? Yana cin haram. Yana shan haram. Duk babin da ya sanya haramun. Renansa ma an rene shi ne da haram. Kana renan 'ya'yanka da haram. Kana renan 'ya'yanka da haram. Kuma kana son su yi albarka. Don haka, mu dinga tunawa cewa akwai ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da zalunci. Zai yi hukunci da adalci. Duk mutumin da aka zalunce shi, Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ranar zai kwatan masa haƙƙinsa. Allah ta kare mu daga kasancewa cikin azzalumai. Wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Thank you. kafirai sai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata hadar wa'd wai wannan alƙawarin cewa Allah zai azabtar da ku Allah zai yi kaza da ku Allah zai yi maku kaza wai wannan alƙawarin yaushe zai cika ne tambaya ba na neman sani ba tambaya na izjili yas'aluna ta'allutan wa istihza'an cewa wannan alƙawarin yaushe zai kasance ne in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya cewa eh Allah zai azabtar da mu idan ba musulunta ba idan ba mu wa Allah biyayya ba yauke wannan zai kasance yace kul la amliku li nafsi darran wala naf'a yace ya ma'aikin mu ka sanar da su cewa la amliku li nafsi darran wala naf'a ni ban mallaka wa kaina wata cuta ko kuwa wani amfani ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya ga dama dan haka tambayar da kuke yi akan cewa yaushe Allah zai saukar da azaba yata'jiluna suna neman ka gaggauta musu a saukar da azaban cikin gaggawa ni ba ni da mallakan wani abu sai abinda Allah ya ga dama likulli ummatin ajal ga kowace al'umma akwai lokaci akwai ajali da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa kowace al'umma idza jaa ajaluhum idan ajalin wannan al'umma ya gabato fala yata'khiruna sa'atan wala yastaqdimu fa za a jinkirta su ba koda na tsawon sa'a daya kamar yadda ba za su gabata ba daidai iya lokacin da Allah ya bai bawa wannan al'umma a lokacin al'amarin su zai kare a lokacin al'amarin zai auku da su ko ara'aytum in ataakum azabuhu bayatan thumma idha waqa'a
thumma idha ma waqa'a
قل ارايتم ان اتاكم عذاب بياتا او نهارا yace ka tambaye su me kuke gani idan azaban Allah yazo a gare ku bayatan cikin dare kuna bacci azaban Allah zai iya zuwa au naharan ko kuwa da rana tsaka kuna cikin gafala madha yata'jilu minhu al-mujrimu menene masu laifi mujrimai da me suke gaggawa ne azaban Allah zai iya zuwa a kowane lokaci a lokacin da Allah ya ga dama a thumma idza ma waqa'a amantum bi ka tambaye su cewa shin bayan azaban ya auku lokacin kuke son ku yi imani ka duba wata ba wai su suna son su ga azaban da a lokacin da azaban zai auku kuwa imani ba zai yi amfani ba al'ana وقد كنتم به تستعجلون za a fada masa cewa shin yanzu ne kuke son ki yi imani irin imanin Fir'auna lokacin da ya tabbatar da cewa babu kuguta sai ya ce yayi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai al'an faqad asayta qabl a wannan lokacin irin wannan lokacin imani bai yi amfani kun ba kila lil ladina zalamu zuqu azab al khuld ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ها hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, sa'annan za a fada wa wadanda suka yi zalunci duqu azabal khuld, kudantana azabar dawama, kudantana azabar dawama, hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, shin za muku sakayya face da abin da kuka kasance kuke aikatawa, za muku sakayya face da abin da kuka samar wa kawunan ku sakamakon kafirci, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, ay wa yastaghfirunaka, za su dinga tambayan ka ya kai ma'aikin Allah cewa wai da gaske za a yi tashin kiyama, wai gaskiya ne za a yi hisabi. Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar malumin tafsiri suka ce tambayar da suke yi ba wai tambayar neman tabbaci bane ba, a'a su ba su yarda da za a yi wannan ba, ba da gaskiyar su ne wani wannan mutumin da muka ce yake dauko kusaccen kashi yake nika kashin sai da ya zama kamar toka ya zo ya faza a gaban manzon Allah ya faza toka haka yace man yuhyil izama wa hiya rami wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, Allah yake yana bugawa Allah misali kuma ya manta yaya Allah ya halitta shi, hal ata ala al-insan sinun min al-dahr lam yakun shay'an mazkura, an taba an ba ai kai ba ta cikin abun ambato a da, sa'annan Allah ya samar da kai, Allah da ya samar da kai din nan bayan ka mutu zai dawo da kai, ba ki yadda ba cewa Allah zai tashi mutane yayi masa hisabi sai su dinga tambayan manzon Allah, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, shin gaskiya ne za a yi tashin kiyama, za a tattaro mutane, za a musu lissafi, za a azabtar da kafirai, za a shigar da musulmai aljanna, yace qul i wa rabbi, ka sanar da cewa eh na rantse da ubangiji na, innahu la haqq, lalle gaskiya ne, Allah tabaraka wa ta'ala zai maido da bayan kun mutu kun rube a cikin kaburburanku, Allah zai tayar da ku, zai dawo da ku, zai muku lissafi, wama antum bi mu'tizi, kuma ka faɗa musu cewa ku ba za ku buhayi Allah ba, ba za ku buhayi Allah ba, Allah zai maido da ku cikin sauki. Shi yasa rayuwar musulmi bai kamata ya zanto kamar ya rayuwar kafiri ba, kafiri wanda shi ne tsammanin wata ran za a tsaye da shi, amma kai yanzu ko da bindiga aka saka maka aka ce ka karyata cewa ba za a tashe ka bayan mutuwa ba, sai dai aka ce ka domin kai ka san in ka mutu za a yi ne za a tashe ka, babu shakka musulmi zai shakkan wannan, to kai da babu shakkan cewa za a tashe ka ranar tashin alkiyama, amma kuma ayyukanka ba su kama da na mutumin da yake lissafin tsayuwa a gaban Allah, kaga to me amfanin ilimi kenan, kaga ba amfanin ilimi kenan, ba amfanin ilimin da kake da shi da kuma imani wanda babu bambanto a cikin su cewa za a maido da kai gaban Allah. Shi yasa hukuncin riba Ibn Abbas yake cewa da Allah yake fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli, cewa duk wanda yake bari riba Allah yake to yayi shirin yaki da Allah da manzon Allah. Ibn Abbas yake cewa ranar tashin alkiyama sai a dauko mashi wanda yake mu'amala da riba har ya bar duniya bai tuba ba, ran tashin alkiyama ana cikin wannan tashin hankalin ba, wancan mai cin riba kuma sai a zo a bashi makani a ce gashi sai ce ya me zai da makani, sai a ce a ai da Allah yake ku yi shirin yaki da Allah, in duk kuka kiyaye ku ba ku yi shirin yaki da Allah, kai kana da cikin mutanen da suka kiyaye ku ba, kenan lisanu halin dinka ma abin da kake faɗi duk da cewa baka faɗa wa kike mu ba za mu bari ba za mu yi yaki da Allah, ma'anan abin da kai kenan, shi yasa kai bari mu'amala da riba, to tunda ka zo za ka yaki Allah ne, shi ba Allah yake a baka makamin nan kai shirin yaki da Allah, to ya mutum zai da kanki a wannan ranar ne idan aka ba shi makami aka ce yaki Allah, shi ma ka ai mutum shi ma ya san wannan notice ne aka bashi na cewa za ka ci gidan, ma'ana azabar da za ka sha ma kalan azabar na daban ne,
kawai kai an zo an baka notice ne cewa kai ba a yau din nan ba za ka sha wani nau'i na azaba da ya bambanta da sauran mutane. Kai kenan ana son idan Allah ya gargadi mutum mutum sai a ga alaman cewa ya saurari gargadin kuma ya yi adjusted. Ai Allah ya san mu, ai ko Allah ya san muna yin rankanwa, muna mantuwa, muna za mu shiga wani hayi na gafara, sai ka ga sai ka ai Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu tawwabi masu yawan tuba. Ai Allah ya san kai ne raure ne, ya san za ka yi laifi, ya san za ka yi kuskure, ya san za ka fada cikin sakon Allah, amma Allah yake duk lokacin da kai kai ne ka koma. Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon sa ya bamu daman tuba kafin mu koma zuwa gare shi. Wallahu ta'ala alaka. Za mu dauki tambaya daya, sauran za mu ajjala su kafin wa'innan tambayoyin. Akwai tambayar da muka amsa jiya game da lokaci da ya fi falala sallar witr, wani lokaci da ya fi falala yin sallar witr. Muka ce dogaro da hadisin Abu Huraira da manzon Allah ya mai wasiya cewa ya tabbatar cewa baya kwanciya face sai ya yi ne, sai ya yi witr. Akwai wani hadisi daban, wannan wasiya ce da manzon Allah ya cece ta da Abu Huraira, amma akwai wani hadisi daban inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna karara cewa lokaci mafi falala da ake son mutum yayi witr shine yaushe, shine cikin dare. Cikin daren ma kashi uku na ƙarshen dare, wanda dukkan mun san falalan wannan lokacin na kashi uku na ƙarshen dare, wannan lokaci shine yafi falala na yin wato witr. Amma a wannan halin ana son mutum ya zanto dai har ila yau bai salwantar da wannan falalan cin sallah da liman har ya gama sallah ba. An fahimci wannan? Tun da ai za ka iya mayar da wutirinka ya zama shafi isa nan sai ka maimaita wani wutirin cikin ina cikin dare. Wallahu ta'ala na'am. Kala-kala ke, kai ka ajiye mata ba ka ba ta sabulu, ba za ta yi wanka ba kenan, ba za ta yi wanki ba kenan, wanke-wanke kiran sai a yi ya. Allahu musta'an. Babu laifi. Idan wannan shi ne mafita ɗaya da take da shi da za ta samu wannan babu laifi, amma abin da ya fi wannan shi ne ki zaunar da shi ku fahimci juna. An fahimci wannan? Yawanci irin wannan situation ɗin idan muka zurba ba bincike irin waɗannan mazajen nan ne wanda suke error ɗin, in ya shigo gida ba a murmushi. Wani irin rayuwa za ga mutum a waje walwala murmushi kaza 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 da mutane, amma in ya shigo gidansa ba murmushi. In ba haka ba me zai hana ita matan ta san da shi cewa ne kaga wancan gidan nan fa, ga kayan yara, ga kayana, ga kaza ga kaza, zai yi ba kudin sabulu? A kakka fara kudin sabulun to ka siyo mana misali. Ko kuma idan irin mutanen nan masu ajiye kuɗi a ajuhuri ki dinga kallon zari abinda za ki sabu da shi. Wannan ba sata ba ne, wannan fatawan ba ni na bayar ba, manzon Allah ne ya bayar sallallahu alaihi wasallam. game da wannan mutumin da baya bayar da abin da zai ishi iyalinsa. Tace kuma yana da shi. Shin manzon Allah ya halalta ki dauka daga cikin kudin sa abin da zai ishe mu? Manzon Allah sai ya ce ki dauka. Kaga ban yaba da fatuwa ba ke. Ni kawai ni tana ba ta second option. Amma kuma ya kamata mazaje su kula. Mazaje su kula da irin wayannan abubuwa waɗanda mutum zai iya ganin kamar ai ba su da muhimmanci, suna da muhimmanci. Banda kudin sabulu. Banda kudin sabulu. Ka dinga dan ka bata. Shari'ar musulunci an umarci mace da tayi kwalliya, amma kuma wannan ma su kudin sabulu ma bai bayar ba, su yi rabu na yi su zai kwalliya. Kafin ka fara maganar kudin fauda, kudin jambaci, kudin turare, kudin man shafawa wanda ne yasa skin din da yi kai da abin nan kai kana son skin din da ya zama irin naka kamar katako. Sai zan zo maza biyu kenan a gidan ai. Abin da za ta gyara jiki a least once in a while irin wa'innan abubuwa. Sa'annan ka dinga dan barin canji a hannunta. Bayan an gama lissafi, abu kaza ga kuɗin shi, abu kaza ga kuɗin shi, abu kaza ga kuɗin shi, sai ka ce ke kuma jimbiya ki rike wannan 50,000 din, sai ke na me? A'a, dai ki ne ki rike mana. Ke duwa. Sai yawa. Idan ba ka da 50,000, ka bada 25,000. Ko 10,000, ko 5,000. Amma wallahi, matarka, ko 5,000,000 ka ba ta ba ka yi hasara ba. Za ka ga psychologically, tana da rabbul ma'anawiyyat. Tana jiran dawowanka, tana son ganinka, tana son zancenka. Tana faranta maka rai wani bawan Allah, Allah ya mai ya koma ga Allah, Allah ya ci kansa. Wani abokinmu ne tun mun taso tun ka ne tare. Na taɓa ziyartarsa a garin da yake da sama. Yakan kirawo ne ya nemi shawara ta matata kaza, matata kaza, matata kaza da ke kai haƙuri. Dama mata haƙuri ake yi. Na je gidan wata ran. Na ga yadda take maltreating ɗin yaran a gabansa da kuma gabana ni da nake bako. Da muka fita nake mai wani yake ne yake akwai matsala a gidanka. Ki gaskiya ba zan koyi maka ba akwai matsala. Yake to ka gyara. Yake aka yi ka sani. Yake a? Ai mace. Komai za ta iya yi don ta nuna maka cewa ranta yana bi. Yana lafiya. Lokacin da ba ka a gida za ta rarrashi ƴaƴan, za ta rarrashi yaran, tana nuna masu farha, tana son su ita ta haife su ba. Amma muddin ka shigo gida, za ka ga yaro ya ɗan yi wani abu sai ka ga an mai wani marin da kai ko kai atawa sai ka ci a jikinka. Kai ne ba shi ake son ya ji zafin marin ba, a'a kai ne ake son ka ji zafin marin. Koyi kyautata wa matanmu. Salaf magabata na kwarai fa, ko da rabuwa da mace suke yi, ba su gushewa suna aika mata da kyaututtuka na alfarma masu yawa. Rabuwar aure zai nufin cewa shi kenan ku zama Fir'auna da Musa. Ai kafin a samu saɓani da rashin fahimta har ya kai ga cewa ba za a yi cigaba da zama da juna ba, ai an taɓa yin zaman mutunci da ƙauna da soyayya. Wala tansawul fadla bainakum. Haka Qur'ani ya karantar da mu. A lokacin da zamantakewa ya yi tsami fa, Allah sai yake wala tansawul fadla bainakum. Karantarwar Al-Qur'ani kenan. Amma kuma a'a, matar ka ce kana zaune da ita, amma kuma babu kyautatawa. Babu kyautatawa. Ya kamata mu gyara. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman gyarawa abubuwan da muka fara wannan suka dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara ga baki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ayyukan mu cikin wannan wata mai alfarma ayyuka ne karfafu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ga baki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya hada fuskokin mu a wannan masallaci ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdaus al'ala hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.